Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 na 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Faki.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 15 ga watan Yuni na shekarar 2023 za mu magana ne akan ciwon damuwa musamman ga mata, abinda ake kira depression a turanci.
Sauraronmu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da ƙwararriyar likita akan wannan cuta.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraye, ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da Dr. Fatima Ja'far Yahya, malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna ɓangaren ilimin kimiyyar kwakwalwa.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauranmu na yau da gobe. A yau muna tare ne da Dr. Fatima Ja'far Yahya, malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna ɓangaren ilimin kimiyyar kwakwalwa, wacce za ta mana magana akan larura ko in ce ciwo na damuwa. Mai sauraro, za ka yi mamaki a ce damuwa ita ma ciwo ne? Kwarai da gaske, damuwa larura ce wacce ita ke iya shafar kwakwalwa kuma take iya kawo canji a rayuwar ɗan adam. Likita, barka da zuwa.
Barka ka dai.
To, kamar yadda na gabatar wa mai sauraro, likita na ce da su za mu yi magana ne akan damuwa. Likita, menene damuwa ta kanta?
To, akwai damuwa sannan akwai cutar damuwa.
To,
ita damuwa dai wata yanayi ce wanda mutum kan shiga a yayin da ya rasa wani abu da yake so ko kuma wani abin ki ya same shi. To, wannan hali dukkan ƴan adam na shiga cikinsa kuma ba shi da wani matsala. Amma a yayin da irin wannan damuwa ya zarce lokacin da ya kamata a ce ya fara rabuwa, a likitance sati biyu ne. So, yayin da damuwa da bacin rai da baƙin ciki ya wuce sati biyu, sannan ya fara hana mutum yin abubuwan da da yake yi, to ya fara shiga cikin ciwon damuwa kenan. Ita ciwon damuwa kuma ciwo ne, lalura ne, kamar yadda ƴan adam ke fama da sauran lalurori irin su hawan jini ko a ce ciwon suga.
Likita, kin ce idan damuwa ta kai har sati biyu, ma'ana idan ko da mutum bai samu biyan bukata ba, ana shirin zaton ya kamata a ce cikin wannan makonni biyun damuwa ta rago a jikinsa?
Idan damuwa bata zama lalura ba, daga ranar da wannan abin ki din ya same ka ko kuma ka rasa wani abu zuwa sati biyu, ya kamata a ce damuwa, tsananin damuwan yana ta rabuwa. To, amma idan damuwan bai rabu ba, sannan wasu alamomi na musamman suka fara bayyana a jikin wannan dan adam, to shine za a ce ya shiga cikin lalurar ciwon damuwa.
To, dama tambaya na shine irin alamomi ne za a iya gani a wurin mutum da za a iya gane cewa wannan ya fara shiga cikin ciwon damuwa?
Alamomin dai suna da yawa, amma likitoci sun zauna sun tattara su wuri daya. Na farko, akwai bacin rai da rashin walwala mai naci, a kusan kullum na fiye da sati biyu sannan kuma akwai rashin sanye abubuwa masu kawo nishadi wanda da aka saba da su kuma suna haifar da nishadi sannan kuma duk da haka akwai rashin san shiga mutane rashin san shiga iyali ɗan uwa da abokan arziki wanda da an saba yi
wato sai ya kebe ko ya shiga daki ya kulle
alhalin kuma da ba haka yake ba sai da wannan lalura ta same shi akwai kuma rashin son yin sana'a ko kuma aikin da aka saba da shi idan kuma dalibi ne za a ga ya fara kin zuwa makaranta ko rashin son zuwa makaranta ko kuma ko ya je makaranta sai a ga yana komawa baya wajen hazaka inda dalibi ne ne hazaka baya fadi jarabawa sai ya fara fadi jarabawa ko kuma a ce ba ma ya zuwa aji duk da haka za a iya ganin rashin son kulawa da tsafta mutum an saba kullun zai yi wanka kafin ya fita sai aga cewa yanzu a ko dai yana kin yin wankan ko kuma a bai tsaftace gida ko kuma ko yayi wankan ma ba zai dauko kaya masu kyau ya saba a gaba zamu iya cewa wani daga cikin alamun damuwa kuma shine rashin son cin abinci ko kuma cin abinci fiye da kima
to haka wani sai ta idan ransu ya baci kusa cikin damuwa sai su fara cin abinci kaman ba yanda aka saba ganin suna cewa
sosai wani in ya tasa abincin ya ci wannan ya ci wancan
haka ba wai dan yana jin
yunwa ba ko da baya jin yunwa wani kuma gaba ɗaya ma sai baya son cin abincin
sai kuma ya dauke
sai ya dauke ko me aka kawo mishi gaban shi zai ji baya so kuma ba zai ci ba
ko da ba zazzabi ke yi
ba zazzabi ba komai sai damuwa
kanshi ne a baci
kanshi a baci wasu kuma sukan samu yawan bacci ko kuma rashin bacci duk damuwa tana haifar da wannan wasu kuma kaga za su fara samun ciwo a bangaren jiki daban-daban kai na ciwo kafa na ciwo baya na ciwo mara na ciwo ga dai ciwo wanda idan aka tattara su a gaban likita ba zai iya bada ma'ana ba ciwo a bangaren jiki daban-daban shi ma yana iya kasancewa alama ce ta ciwon damuwa wasu kuma sai su kasance suna yawan kuka kawai za su fashe da kuka akan kananan abubuwa abinda bai kai ya komo ba bai kamata a mishi kuka ba su sai su zauna su ta kuka akan shi wasu kuma zaka ga suna da saurin hasala nan da nan sun tashi sun fara sababi akan abin da bai taka tara ya karya a wani lokaci kuma zaka ga mai ciwon damuwa ya kasance yana yawan roƙon gafara gashi dai abin da yayi ba wani abu muhimmi bane amma sai yayi ta roƙon gafara yayi ta roƙon gafara to
wannan
kantar da kanshi shine to wannan shi ma alama ce ta damuwa masu ciwon damuwa kuma wani lokaci akan same su da yawan baiwa abin bakin ciki muhimmanci idan ka zo musu da labari na bakin ciki za su ta maimaita shi su ta yayata shi amma kuma in na farin ciki ne kafin ma ka gama labarin ba sa son ji sun yanke ka kuma ba za su sake maimaita shi ba zuciya su ta fita daga duk wani abu da yake kawo walwala da farin ciki sai dai bakin ciki wani lokaci kuma za ka ga wasu su sai su samu rashin natsuwa da rashin sukuni ba za su iya zama a wuri daya su kulla wani abin kirki ba sai dai su yi ta zirga-zirga mara ma'ana shi ma wannan zai iya kasancewa alama ce ta damuwa wasu kuma idan damuwar ta kama su sai kaga kasala ne ya ci karfin su ba wai duk sun gaji ba za ka ga kasalan wani lokaci har za ta yi tsananin yawa a jikin su ba sa iya wani aiki muhimmi hatta magana ma sai ya kasance ba sa iya yi da karfi
wato su kuma da inda ake cewa idan jinin mutum ya sauka kaji dai sai dai ba ciwo ne sai kwanta da kai amma ba ka da karfi a jikin
ka haka haka ne za ka ga magana suna yi a hankali karfin muryar ma ta rabu to shi ma alama ne na ciwon damuwa wani lokaci kuma za ka ga cewa suna da rage mai da hankali akan abubuwa masu muhimmanci za ka ga tunani mai kyau ma ba ta iya yi idan ka kawo musu wani matsala su yanke kyakkyawan hukunci ba za su iya yankewa ba to wannan duk shi ma yana daga cikin alamomi na ciwon damuwa to akwai wata alamar ciwon damuwa kuma da mutane sukan yawan kau da kai saboda rashin sani idan kana zaune da mutum sai ka lura cewa shi yana da tsananin musgunawa baya bari ayi walwala a misali mace ne tana auren miji ta ga haka kawai ya hana ƴan uwanta zuwa ko kuma ya hana ta shiga mutane ko kuma a'a ana ciwo ko ita ko yara ya hana ta zuwa asibiti
ba damuwa da
ƙarin dalili to shi ma zai iya zama alama na cewa wannan miji ciwon damuwa ta fara kama shi
wato shi kanshi din wannan misali fada ko zuciya da yawa da sauran da takura ni na shi na ma fama da lalura ciwo a sufa a sani ba
zai yi to daga nan kuma idan ciwon damuwa ta tsanani ba a nemi magani ba sai mai ciwon ya fara tunanin shi rayuwar shi ma a yanzu kwata-kwata ba ta da amfani mutuwa ma ta fi mishi alheri haka nan zai taraye wannan abun a ran shi idan ba a komi akai ba shine muka ji labarin cewa mutum ya dauki ran shi da hannun shi wato ya kashe kanshi kenan to wannan shine karshen mataki ko illa na ciwon damuwa
to gurin dawo da ke baya wato ba a rasa dalilin da zai sa dan adam shiga cikin wannan damuwa akwai dalilin da ke ganin suke da karfi wanda za su iya jefa mutum tun farko ma shiga cikin damuwa
abubuwa daban-daban na iya jefa mutum cikin lalurar ciwon damuwa waɗannan abubuwa an kasa su kaman kashi uku kashi na farko yana dangantaka ne da halitta na jikin mutum akwai abubuwa da mukan yi gado iyaye da kakanni to wasu a cikin gadon su za su iya gado wasu ɗan ƙwayoyin halitta da ke iya haifar da damuwa
kaman ya
a misali yanzu mutum ne a cikin kakannin shi ko iyayen shi akwai masu ciwon damuwa to za a iya haihuwan shi da wannan ƙwayoyin halitta wanda za ta iya haifar da ciwon damuwa amma ko da yana dauke da ƙwayoyin halitta ba dole ne a rayuwar shi dole sai ya samu ciwon damuwa ba zan yi bayani a nan gaba wani lokaci kuma akwai jinsi bincike ya nuna cewa jinsin mace ya fi kamuwa da ciwon damuwa akan jinsin namiji
akwai wani ƙwaran bayani ne daga bangaren likitanci
a bangaren likitanci akan alakanta wannan da wasu sinadarai da ke jikin mace wanda baya jikin namiji
to
sannan kuma wasu shekarun da ciwon damuwa ya fi tasiri a wannan shekarun sannan kuma akwai ciwuwuka wani lokaci wani ciwo ne ke jikin mutum kuma mutumin akwai so yana tattare da tsoron cewa wannan ciwo ba ciwon da zai warke
ba wato ba zai tashi ba
zai tashi sai
sa shi a cikin ransa
sai sa shi a cikin ranshi har ya haifar mishi da ciwon damuwa sannan kuma akwai wasu sinadarai a jikin bil'adama wanda karancin su ko yawan su shi ma zai iya buɗe ma ciwon damuwa kofa
to nan da nan da karamin abu sai sa mutum ya shiga cikin damuwa saboda sinadarin da
ke ciwo ne kashi na biyu kuma za a iya cewa yanayin tunanin dan adam akwai wanda tun farko kin san akwai a Hausa mukan ce hali akwai wani a halin shi dama shi mai baiwa abin bakin ciki muhimmanci ne akwai wani a halin shi kwata-kwata baya son hulɗa da mutane to waɗannan irin mutane da zaran wani rashi ya same su ko wani abin ki ya same su su sun fi kowa saurin shiga cikin lalurar ciwon damuwa a bisa wanda shi dama ya riga ya saba da shiga jama'a kuma halin shi ba haka yake ba sannan kuma akwai yanayi na halin rayuwa wani yaro zaka ga an rene shi cikin matsanancin hali takura da azabtarwa to shi ma idan ya girma abu kadan in ya same shi zai iya shiga cikin ciwon damuwa sannan kuma akwai kashi na uku wanda shi ma dai za a ce halin zamantakewa ne yake haifar da shi a mace ce ta auri miji mai takura wanda bai damu da farin cikinta ba yana musguna mata to in har ba a kawo dauki ba za ta iya shiga cikin ciwon damuwa ko rayuwa cikin tsananin tsoro shi ma yana haifar da ciwon damuwa wasu kuma za ka ga rashin ci gaba ne a rayuwa kuma ba su yi ma abin kyakkyawan fahimta ba to shi ma sai ka ga a hankali wannan rashin ci gaba ya haifar musu da bacin rai madawwami da har zai iya jefa su kamu da ciwon damuwa
to shi wannan larura na damuwa likita a yanda kika yi bayanin sa dai kowanne dan adam wanda yake tare da wannan damuwa yana tare da wasu mutane tare da shi ya Allah zuri'arsa ko kuma gaba daya al'umman da yake tare da shi shin ciwon damuwa wannan yana iya janyowa ko kuma yana iya afisa wani matsala a cikin al'umma idan an samu mutane suna yawaitar samun ciwon damuwa
eh hakika kuwa waɗannan matsaloli na farko akwai matsalolin da za a gani a jikin shi mai ciwon damuwa sannan kuma akwai matsaloli wanda za a gani a wurin wanda yake zaune da su
kamar ya yake
a misali a jikin shi mai ciwon damuwa za ta iya haifar da matsanancin kiba ko kuma matsanancin rana kamar yadda muka yi bayani a baya ko dai su kasance suna cin abinci fiye da kima ne ko kuma ba sa cin abincin sai an yi da gaske sannan kuma zai iya jawo bincike ya nuna cewa ciwon damuwa takan buɗe ma cututtuka da yawa kofa yadda shan taba sigari ba adadi yake buɗe ma cututtuka kofofi da yawa ita ma haka ciwon damuwa take sannan shi mai ciwon damuwa akan same shi da yawan mantuwa kuma zai iya haifar mishi da matsala iri-iri
haka ko da ko wurin aikin sa ne
wurin aiki wurin karatu wurin mu'amala sannan kuma za a iya samun shi da karancin tunani mai kyau shi ma wannan kinga zai shafe shi kuma zai ma iya shafin wani sannan kuma a baya mun yi bayani cewa ciwon damuwa na iya haifar da kadaici to wannan kadaicin zai iya ƙara ma mai ciwon damuwa damuwa kadaicin zai iya ƙara
mishi koda shi ya ware kanshi
koda shi ya ware kanshi wannan ware kanshin zai iya ƙara mishi damuwa akan ciwon da yake yi sannan kuma ya sa shi ta mugayen tunani gashi shi kadai bai ga ma kowa ba ballantana a taimake shi to wannan a bangaren mai wanda ya kamu da ciwon kin sannan a bangaren wanda yake zaune da su ko wanda yake mu'amala da su akwai masu ciwon damuwa da yawa da sukan jefa matansu ko ƴaƴansu ko wasu makusantansu su ma cikin ciwon damuwa saboda rashin sani mai gida ne ya taso gidan shi baya bari ayi walwala duk wani nau'o'i na nishadi da na sakin rai baya bari a gidan to waɗannan al'umma za su rayu a takure koda ciwon damuwa bai kama su suna cikin gidan ba idan suka fita waje
dalili
kaɗan ne zai same su sai kiga sun fada cikin ciwon damuwa daman can
ka ta
kula cikin kunci
to
haka yana faruwa
sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar
kan likita akwai wani dangantaka tsakanin ciwon damuwa nan da shaye-shaye ko kuma a ce matsalar kwakwalwa ko ciwon hauka
hakika akwai dangantaka akwai lokacin da zaki ga yawan shaye-shaye shi kanshi ya canja sinadaran da ke jikin dan adam da wanda suke yawo a kwakwalwar shi ya haifar da ciwon damuwa to akwai kuma wanda za su ci a wani abin ki ne ya same su ko wani abin bacin rai ko sun nemi wani abu basu gamsu ba ko basu samu ba shi yasa suka fara shaye-shaye su kinga abin ya zama hanya biyu kenan
to hakan na da alaka da irin matasan nan da iyayen su ka bar gida wato iyayen su mata suka rabu iyayen su masu ana iya samun yaran su shiga cikin wannan matsalolin damuwa
hakika rabuwan aure a yayin da akwai yara yana da matukar hatsari ga su yaran saboda yara da yawa bincike ya nuna cewa sukan samu matsaloli iri daban-daban na fadawa mugun hannu da kuma samun rashin ingantacciyar tarbiyya domin rashin kasancewa iyayen su tare to waɗannan abubuwa na fadawa mugun hannu da musguna musu da kuma rashin samun ingantaccen tarbiyya zai iya tura su kamu da ciwon damuwa
to abubuwan nan wanda muka faɗa an ce duk yanda ta kai ta kawo akwai mafita likita a irin wannan duniya na ciwon damuwa akwai mafita akwai ana iya warkewa daga damuwa
ciwon damuwa ba wani magani da za kwayan magani kamar na asibiti da ka sha guda daya ka ce bai ka warke
to
kamar kin ga yanzu idan mutum ya kamu da kamar ciwon malaria ina baka kwayoyi ka haɗe
haka
shikenan sai a ce ka warke ka dina zazzabi to ita ciwon damuwa ba ta da irin wannan kwayoyi masu bincike sun nuna cewa matakai ne akan dauka daban-daban a cikin matakan kuma rigakafi shine mafi a'ala wannan al'umma tana fuskantar kalubale iri-iri ɗaya daga cikin kalubalen kuwa mun sani cewa wannan al'umma ce da ke samun barazana daga tattalin arziki ɗaya daga cikin ciwuwukan da ke kama wannan al'umma da ke addaban wannan al'umma idan ka kirgo su hawan jini su ciwon zuciya su ciwon suga to tabbas sai ka hada da ciwon damuwa a duk duniya
to saboda talauci
saboda talauci wani lokaci kuma saboda ci gaba wanda ci gaban za a iya cewa ci gaban mai hakari jiya kenan yawan ci gaba kin san yakan kawo yankewan zumunci ko karancin zumunci yakan kawo kadaici yakan kawo sauyin abinci to duka waɗannan abubuwa ne da suke taimaka ma ciwon damuwa ya kama bil adam
to ya za a warware haka
to warware hakan ba zai samu ba sai an kiyaye wasu dokoki kamar yadda na ce rigakafi shine mafi a'ala na farko dai wannan al'umma ta sani cewa idan dai har tana son lafiyarta ya inganta to hakika a dawo da cin abinci ingantacce cin abincin gona ba cin abincin gungwani da kwali ba shi cin abinci mai kyau musamman irin abin da ya hada da kayan lambu ganyayyaki hatsi musamman wanda ba a sirfe ba irin dai wanda muka tashi kakanninmu da kakannin kakanninmu suna ci to waɗannan abinci su suna inganta lafiyar dan adam su waɗannan abinci sukan samar da sinadarai wanda yake danna damuwa ya haifar da farin ciki dan sinadaran suna nan daban-daban abu na biyu da al'umman nan za ta kiyaye shine ingantaccen bacci to idan muka ce ingantaccen bacci na farko dai ana nufin bacci a farkon dare ba sai dare ya raba ba sannan isasshen bacci yana da cikin ingantaccen bacci ba zaka kwanta kai bacci awa biyu kace ka tashi ba a'a zaka kwanta in kai babba ne bacci akalla awa 7 zuwa 8 sannan kuma idan zaka yi bacci ya zamana cewa an kashe fitilla ya zamana cewa babu wani sauti da zai rika damun ka yayin da kake bacci to wannan duk su ne alamomin ingantaccen bacci ingantaccen bacci shi ma yakan samar da sinadarai wanda suke inganta farin ciki kuma ya taushe sinadaran da suke haifar da damuwa da bacin rai da kuma bakin ciki abu na uku zamu ce yawan motsa jiki akai-akai yawan motsa jiki da ke haifar da lafiya ba motsa jiki ne mai wahalarwa ba likitoci sukan fi ba da ƙarfi wajen gaya ma al'umma kowa ya zamana cewa yana tafiya tafiya wannan na mutanen da
kawai komai ba sai ramin abaci sai an hau abin hawa ba ana iya takawa dai a dinga motsa jiki
yawa a rana dai ya zamana cewa in baka tafiya ba kai na minti 20
to
yawa to wannan shi ma yana haifar da sinadaran farin ciki ya rage damuwa abu na gaba akwai abin da ake ce ma tunani mai kyau ya zamana cewa kai idan ka zauna duk wani tunani da zaka yi akan ka ko akan inda kake zaune ko akan mu'amalanka ka inganta wannan tunanin kada ka rika tunanin abubuwan cutarwa a koda yaushe da kuma abubuwa wanda ba za su amfani ka ba ka dina kaskantar da kanka tun wajen tunaninka to shi ma wannan yana taimakawa wajen kare bil'adama daga ciwon damuwa abu na gaba kuma shine hasken rana a nahiyar mu ba sai mun siye shi da kuɗi ba amma kuma mun kawo zamanin da mutane suna gudun hasken rana sai kaga mutum ne ya tashi da safe bayan ya kwana a daki mai duhu da safe zai tashi ba zai bude window ba zai bar AC a kunne haka nan zai ta zama cikin wannan duhu yana fitowa duka bai fice ɗaya ba ya shiga motar shi an riga an sa bakin glass
haka
an kunna AC motar tana tsayawa a gaban ofishin shi zai sauka ya sake shiga da an kulle ko ina an kunna AC to wannan kin ga cewa ga hasken rana kyauta amma shi ya haramta maka shi alhalin bincike ya nuna cewa hasken rana yana shi ma samar da sinadaran farin ciki ya rage wanda suke haifar da bakin ciki shi yasa idan kika lura kasashen da ba sa samun isasshen hasken rana sun fi sauran kasashe samun al'umma masu kasancewa cikin damuwa
a duk wannan bayanan da kika yi likita kaman wanda ya shafi shi mai damuwa ne wanda matakin da zai iya dauka al'umman da muke da shi mai damuwa yake tare da su ko a ce iyali ko kuma makusantansa me za su yi taimaka mashi ya fita daga cikin wannan larura na damuwa
yawanci lalurori ko ciwuka da suka shafi kwakwalwa shi mai tare da laluran baya sani mutane kaɗan ne laluran kwakwalwa kan same su ko na tunani su san cewa ai lallai fa ina da matsala wasu a'a al'umman da suke zaune tare da su ne sukan fahimci haka idan ciwon damuwa ne waɗannan alamomi da muka lissafo daga farko na yawan musgunama wanda kake zaune tare da shi da kuntatawa ko kuma yawan fada ko yawan ba abin bakin ciki muhimmanci da yawan rashin son nishadi da kuma hana wanda kake zaune da shi shi ma ya samu wannan walwala ko kuma a'a yawan cin abinci ko karancin cin abinci ko yawan bacci ko rashin bacci da dai sauransu wanda muka lissafo a baya so idan aka ga wani ya shiga cikin wannan halin ba kamata yayi a yi shiru a rika tunanin ai wani ne wuyan hali bane wuyan halin nan ya yiwu na rashin lafiya ne idan har akwai na gaba da shi wanda za su iya zuwa su kai shi gaban likita ya kamata a tuntuɓe su na gaba da shi din ya hada da yayi iyaye a malamin anguwa limami
miji
ko mata ko dai ko aboki ko kawa a nima ma mai shi taimako daga wurin likita yayin da aka je gaban likita likitoci suna da hanyoyi daban-daban da suke bi domin samun maslaha a laluran ciwon damuwa kuma waɗannan hanyoyi da likitoci suke bi yana aiki yana rage ciwon damuwa wasu idan ma ciwon damuwan ya lafa har sai su rayuwar su bai saki tashi ba saboda haka ya zama wajibi akan kowace al'umman da ta lura tana da dan uwa ko shugaba ko da da makamantansu wanda alamomin ciwon damuwa ya bayyana a jikin shi ko ya bayyana a jikinta a nema musu taimako a kai su gaban likita domin idan ba ai haka ba za su cutar da kansu sannan su ci gaba da cutar da duk wani wanda yake mu'amala da su labarai da yawa sukan zo mana na cewa miji ne yake zaune tare da matan shi za ta ciwo ya hana ta zuwa asibiti yara za su ciwo ya hana su zuwa asibiti a'a idan abinci za ta yi sai ya kirga ƙwayen shinkafa da za ta dafa idan wani dan uwanta ya zo gidan sai ya fitine ta me ya kawo shi me ya zo yi don me suke zuwa ita in za ta je ta gani iyayenta ya hana ta ba wani kokwaran dalili to irin wannan zama bai kamata a ce idan matan ta je ta gaya mana gaba sun ce a'a ki hakuri ki ci gaba da zama haka nan ba don ya yi wannan miji nata yana fama da ciwon damuwa idan aka kyale ta sannu a hankali zai ci gaba da cutar da ita ya cutar da tunaninta ya cutar da lafiyarta ita ma ya jefa ta a wannan duhu na ciwon damuwa
wato ya kai ta
wurin wata za ta iya aikata abin da ba shi kenan ba daga nan kuma duk laifi sai ya koma kanta alhalin al'umma na gani aka ce taimaka mata so iyaye ya kamata idan kuka bada ƴaƴanku aure ku maida hankali ku ga shin wani irin mutum na aura ma ƴata
wato bayan auren a sa ido
sa idon ya zama ba mai cutarwa sa ido dai na mai hankali a sa ido in har ta zo ta kawo ƙara idan iyayen ba su fahimci wannan laifukan da take kawowa ba akwai dattawan anguwa akwai likitoci iyayen ya kamata su kai magana gaban likita ko gaban dattawa a ce a'a wancan fa ga abin da take cewa mijinta na mata hakan yayi daidai da abin da za a iya karban shi a cewa ba zai iya cutar da ita ba koko ya kamata mu dauki mataki a daina yin shiru al'umma da yawa suna wahala suna cutuwa akan shirin da muke yi wanda bai dace ba mu alhaki yana kan mu al'umma duk lokacin da muka ga abubuwa ba su daidai ba kada mu yi shiru kada ka rike hannu ka ce ai ba a gidana wannan abin yake faruwa ba a'a ai ba dan da na haifa abin yake faruwa da shi ba ka rike hannu ka kauda kai to sannu a hankali abin da ke faruwa zai iya shafanka wannan al'umma ya kamata mu sa ido matuka mu maida hankali akan matasan mu sau da yawa zaka ga matasa wanda in an bar su suka rayu a kyakkyawan mataki kyakkyawan tafarki mutane ne wanda za su girma al'umma su amfana da su ƙasa ta amfana da su duniya ta amfana da su amma sai kaga waɗannan matasa wani abu ya same su na rashin gamsuwa a rayuwa ko dai sun nemi makaranta ba su samu ba ko iyayensu sun kasa biya musu kuɗin makaranta su waɗannan matasa za ka ga cewa da yawa daga cikinsu suna fita za su haɗu da abokai wanda idan suka gaya musu damuwar da suke ciki za su ce ap ai akwai abin da nikan sha damuwa ce min sauki sai su koya musu hali na shaye-shaye to shi wannan hali na shaye-shaye idan suka dan fara dan ɗaya biyu damuwa tana iya raguwa amma idan suka ci gaba da shaye-shayen ba wanda ya ja su a jiki ya kai surin likita aka raba su da shaye-shaye sai kaga cewa shi kanshi shaye-shayen ya cutar da sinadaran da suke cikin jikinsu suke musu amfani a kwakwalwa damuwan sai ta karu idan damuwan ta karu za ka iya ganin su suna yawo akan titi gaba ɗaya sun haukace koko su ma kashe kansu saboda haka al'umma lallai ne mu jajirce mu san cewa wannan illa na ciwon damuwa ba ƙarama ba ce tana iya haifar da rugujewar al'umma
Wannan sai da ni kula da lafiyar 'yan ƙasa.
masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lazarus Gresham da abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
I'm gonna make you mine.